تنبه عباد الله إلى أن من بقي عليه شوء من رمضان الماضي يجب عليه صيامه قبل أن يدخل رمضان القادم، ولا يجوز التأخير إلى ما بعد رمضان القادم إلا لضرورة مثل العذر المستمر بين الرمضانين. ومن قدر على القضاء قبل رمضان ولم يفعل فعليه كما ذهب بعض العلماء القضاء بعده والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله على الإحسان، والشكر له ربي على توفيقه وامتنانه، وأحمد الله تعظيم اللسان، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وجيت تفتك الله سبحانه وتعالى في بيت ونزامني أكموني وسقانتي أكم وسو ونوتا أكموني وسو حلتو أكم وسو حلتن دكا شي يسو سبحانه وتعالى يسائك فلا أغنجزنكا yana zaba yana halitta yana halittar abin da yaso wa yaktaru kuma yakan zaba a cikin abin da ya halitta sai fifita wani abu akan bane wadiyata tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya dukkiya wa zamani aya daga cikin ayoyin sa to amma bai sai kuma hikimar Allah da kudura da iko da kuma ilimi subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki shine ya sanya muku الليل والنهار دري ديني خلفة مما يجونا وانا يزوسي وانا يدبي سبو دمي لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قدو وانا يزوي تن تن تني كويس ويقولي وأن لا مدوك جنسك وليا تجي صيوة أكام بوتا لكما أيكة أبين دأ لا مدوك جنسك يا حالي جي مدو منسا فإن الله زامتنا تدجونا مؤتكين وانا يندكي قوتي مسوء البركة lokaci na zikiri na ambaton Allah madaukakin sarki wanda aka sada shi da sallar ta juma'a ta mutuna ta da juna akan ibada ta lokaci yana daga cikin wajibi akan musulmi ya san wani lokaci yake ciki menene haƙin Allah madaukakin sarki akan sa a cikin wannan lokaci yau muna daya ga wata na sha'ban wanda daga shi sai wata ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yadda ya tabbata daga gare shi ya kasance yana aikata wasu ayyuka ya kamata mu san su bayan Allah kuma mu yi kokarin aiwatarwa gurgudan iyawu da mu tunatar da kawunan mu dangane da wannan wata na Sha'ban yazo a ciki yasa aka sanya mai watan Sha'ban sannan azumi da muka sanya Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi a ciki yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi duka malamai sun yi kokarin bada amsa malamai na musulunci hukunce-hukunce da tarihi kuma malaman larabci suka sun ce an sanya wa wannan wata Sha'ban suka ce saboda mutane sukan fita su warwatsu suna neman ruwa a cikinsa da an sani jazirar larabawa waje ne da yake da kamfa akwai sahara akwai zafi ruwan yana da karanci wasu suka ce an kira shi watan Sha'ban ne litasha'ubin fil ghar domin sukan rarrabu sukan karkasu domin kai farmaki da an sani larabawa na kauye abincinsu yana karkashin takubbansu ne basu da wata sana'a sai kai farmaki a kwaso anan a kwaso can wasu suka ce an kira shi watan Sha'ban ne domin yayi doro yayi rangaranga tsakanin watan Rajab wanda yana ɗaya daga cikin al-ashhurul hurum watanni hudu masu alfarma a musulunci da kuma wata mai girma na Ramadan kuma wanne ne dukan abin da suka faɗa din a haka yake bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yawaita azumi a cikin wannan wata mai daraja domin ya kasance kaman nafilar da muke yi kafin farilla wannan zai sauƙaƙe wa musulmi aiwatar da ibadar da aka ce yi azumi na shekara guda sabanin mutumin da tun wancan azumin na Ramadan bai sake yi ba sai lokacin da aka ce an sanar da daya ga wata shine zaka ji Allah cewa azumin farko yana da wahala wanda yake azumi ba zai ji wannan wahalar ba wanda ba yayi kan sai sha wahala har zuwa lokacin da jiki zai saba Allah madaukakin sarki da ta dabbu dangane da azumtar annabi sallallahu alaihi wasallam na kwanakin wannan wata mai albarka Aisha radiyallahu anha kamar da Bukhari da Muslim alaihi ma rahmatullahi suka rawaito tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan jira azumi har sai mun ce ba zai sha ruwa ba wannan lokaci yakan sha ruwa har sai mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yaushe sai tace bata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci wani wata gabaki daya ba daga farko har karshe in ban da watan Ramadan sannan kuma bata ga wani wata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita yin azumi a ciki ba kamar wannan wata da muke ciki wata na Sha'ban Allah madaukakin sarki ba mu ikon kwatantawa an samu cikin wata riwaya ta Imam Muslim tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan azumci Sha'bana gabaki dayan sa in ban da dan kadan wasu daga cikin malaman musulunci surun jayar daga cikin sahabi Abdullah ibn Mubarak ai daga cikin atba'u tabi'in da wannan sa cewar annabi lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya azumta Sha'bana gabaki daya a yakan azumci galibin sa sana Aisha radiyallahu anha wata riwaya dai ta sake cewa bata taba sani ba tsawon zaman ta da annabi sallallahu alaihi wasallam cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci wani wata gabaki daya in ban da watan Ramadan sai dai watan Sha'ban yakan azumci galibin sa rilawo an samu cikin Bukhari da Muslim daga hadithin Abdullah ibn Abbas cewar annabi sallallahu alaihi wasallam baya azumtan wani wata gabaki ɗayan sa daga farko har ƙarshe in ban da watan Ramadan sai dai yakan azumci galibin wata na Sha'ban shi sa aka rawaito Abdullah ibn Abbas ya kasance yana jama'atar a azumci wani wata gabaki ɗaya in ban da watan Ramadan Ibn Hajar Al-Asqalani alayhi rahmatullah da yake sharhi akan wannan hadithin cikin Fathu yake cewa azumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a watan Sha'ban wannan watan da muke ciki azumi na tatawwu'i neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan nafila ƙari akan farilla yace yakan yawaita a cikin sa sama da azumin da yake yi a wasu watanni arwato daga Usama ibn Zaid yana cewa na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lima wa lam lima araka tasumu min shahrin min ash-shuhuri wa lam araka tasumu fi shahrin min ash-shuhuri ma tasumu fi sha'ban yace ya rasulullahi banga kana azumta wani wata daga cikin watanni ba kamar yadda kake yi a cikin watan sha'ban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kada baki ya bashi amsa da cewar ai wani wata ne da mutane suke gafala a barin sa yana tsakanin watan Rajab wanda yana daga cikin watanni masu albarma guda hudu sannan kuma da watan Ramadan yace kuma abin na biyu da yasa nake yawan azumi a cikin wannan wata yace domin wata ne da ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah madaukakin sarki lokacin da ake daga rahoto na shekara shekara yace ina fata ina so ina kaunar a daga aiki na zuwa ga Allah madaukakin sarki a lokacin a halin da nake azumi mun sani ya tabbata cikin hadisi rana alhamis ne ake daga rahoto zuwa ga Allah madaukakin sarki rahoto na sati sati shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana azumtar alhamis domin yana fatar a daga aikin sa zuwa ga Allah madaukakin sarki yana mai azumi yazo cikin riwaya ta Abi Dawud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana so ya azumci wata na Sha'ban har ma ya sadar da shi da watan Ramadan yazo cikin wata riwaya mutumin da bai kasance al'adar sa yin azumi bane na tatawwu'i da nafila an samu riwaya da ta nuna idan watan ya raba to sai ya aje an samu na hadisi ma shi kuma ingantacce yace la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn ila rajulan kana yasumu sawman falyasum kada ku gabaci watan Ramadan ku fuskance shi ku tarye shi da azumin yini ɗaya ko biyu sai dai wani mutum da ya kasance al'adarsa ce yin azumi yana azumin litinin da alhamis yana siyamu da wuje in yi gobe sha sai ya kasance ramadana saura kwana ɗaya ko biyu ranar ta fato a cikin ranakun azumin sababu masala shi zai iya azumta domin shi al'adarsa ce dan yi mai sauki amma mutumin da bai kasance yana da irin wannan al'ada ba dan azumi na tatawuri akwai lokacin da aka ajiye mai tsakiyar wannan wata sai ya ji idan ya tafi ma kada ya kasance din ramadana ya zama saura kwana ɗaya ko biyu sai ya ajiye azumin da yake ibn rajab al-hanbali alayhi rahmatullah yake cewar azumtan watan ramadan watan sha'ban wannan da muke ciki yafi falala sama da azumtar watanni masu alfarma yace mafi girman tatawuri mafi falala shine abin da shine tatawurin da aka yi shi gabanin watan ramadan ko wanda aka yi shi bayan watan ramadan yace wannan yana kasancewa kamar matsayin irin wannan a cikin azumi kamar matsayi ne na salloli da muke yi na nafila wanda ake ce musu sunanur rawatib wanda ake yin su gabanin sallah da farilla da kuma bayan sallar farilla yace hakan nan azumin watan ramadan yake duk azumi na tatawurin da aka yi gabanin sa da wanda aka yi bayan sa yace yafi azumin da aka yi a wani wata na daban yace kuma fadi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan hadisi da aka ambata cewar wata na sha'ban wani wata ne da mutane suke rafkana suke gafala a barin sa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni da cewar shi wata na ramadan lokacin da ya kasance Allah madaukakin sarki ya kewaye shi da wasu watanni biyu masu daraja wata mai alfarma shine watan rajab da kuma watan da zai zo bayan sa yace sai mutane da yawa suke rafkana a barin amfanuwa da kuma yin azumi a cikin wata na sha'ban domin da yawa daga cikin mutane ji ibnu rajab suna kudirta cewar yin azumi a cikin wata na rajab wata na bakwai kina a kalandar musulunci muna cikin wata na takwas ramadan wata na tara kamar yadda aka sani yace domin da yawa mutane suna ganin cewar kamar azumi a cikin watan rajab ya fi balala sama da yin azumi a cikin wannan wata na sha'ban yace kuma al'amarin ba haka yake ba domin falala ba ta tabbata sai da nassi daga Allah madaukakin sarki cikin alqur'ani ko kuma cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani ba zai zo yace haka kawai wani zamani yana da falala yace makadarar lailatul qadar ya bu dare na kaza ko yace ma daren da aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi dare na kaza haka kawai daga aljihunsa daga tunaninsa wannan ba a karba a cikin addinin Allah madaukakin sarki kuma ta'addanci saboda haka falala tana tabbata ne da ayar alqur'ani ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki da tada yace ce falalar ibada a cikin wannan wata mai albarka musamman ibada ta azumi domin ita ce a fitacciyar ibada da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana aukarwa a cikin wannan wata yanzu cikin wancan hadisin da ya gabata cewa lalle abinda wani zamani ko wani lokaci ko wasu wajaje ko wasu mutane suka ke banta da shi na falala wani lokaci akan samu wani aiki da zai dara wannan abinda yake fada shine wancan wata mai alfarma kamar irin watan rajab sauran watanni masu alfarma da aka ce yin azumi a cikin wannan wata ya bi su duk da abinda Allah madaukakin sarki ya fada da su minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum zuwa karshe yace amma wani lokaci za a iya samu wani aiki da yake kasa yafi aiki na sama malamai suna bada misali kamar karanta alqur'ani an sani shine fiyayyen zikiri amma lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah ka bi abin da yake fada a lokacin yafi ka karanta alqur'ani duk da an sani dun mai kiran sallah ko kusa da karatun alqur'ani bai kai lada ba da daraja da falala addinin Allah madaukakin sarki amma a daidai lokacin da ake kiran sallah shine aikin da ake so kai shi yasa yafi wancan to shine abin da malam yake nufi Allah madaukakin sarki da tattaunawa dangane da raya wannan wata na sha'ban da muke ciki da ibada ta azumi da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun ambaci fa'idoji masu tarin yawa daga cikin waɗannan fa'idoji suka ce shine akhbaril amal shi yafi taimakon bawa musulmi ya koya aikin sa kuma koya ayyuka na nafila da sirran ta su shine abin da yafi falala in tuqdu sadaqati fa ni'ma hi domin shine abin da zai taimaki mutum yayi domin Allah subhanahu wataala wani bai gani ba ballantana ya yi ka ko kuma ka yi domin shi ce musamman ibada ta azumi domin sirri ne tsakanin bawa da mahalicinsa subhanahu wa ta'ala shi yasa aka ce azumi ibada ce da riya ba ta shiga ciki wasu daga cikin magabata sun kasance suna azumtar kwanaki masu yawan gaske amma babu wanda ya sani hatta iyalansu da suke tare da su ba sa sanin hakan kace idan mutum zai fita daga cikinsu zuwa aikinsa na yini sai ya dauki gurasa idan ya fita sai ya nemi almajiri ya bashi sadaka idan ya isa kasuwa mutanen kasuwa za su yi tsammani ya ci abinci a gida mutanen gida kuma su kuma za su yi tsammani wannan gurasa da ya fita da ita ko abinci ya ci a kasuwa sai ya zama mutanen gida ba su san yana azumi ba su ma abokan hulla na kasuwa ba su san yana azumi ba duk suna wannan ne domin su kare ayyukansu da gari ya Allah madaukakin sarki ya datar da mu shi sa Abdullahi ibn Mas'ud ne yake cewa idan kun wayi gari kuna azumi kada ku gusar da duk wata alama da za ta nuna cewa kuna yi inda za ku yi yace ku wayi gari muddahinina ku dan shafe ba kunan ku ko labbanku da mai domin kada baki ya bushe duka nan za ka karanta cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin alqur'ani za gana kawo maka irin wannan domin yanayin da suke ciki yanayi ne na zafi kuma nan ma an akai magana zafi lalle ba sai an yi wa mutane jawabi ba idan mutum yana azumi duka waɗannan gaban sukan bushe yace to a gusar da wata alama da za ta nuna cewar mutum yana azumi domin yayi shi domin Allah madaukakin sarki haka Qatada ibn Da'amah as-Sadusi yace sun kasance kuma ana so dan so ga mai azumi idan yayi azumi ya shafe labbansa da mai ma'ana ba iya wannan ba ya gusar da wata alama da za ta nuna wa mutane cewar yanayi amma ya kokarin janyowa ba ko ya kokari mutane su gano cewar yanayi domin ya taimaki kansa da taimakon Allah madaukakin sarki ya samu ya tsira wannan aiki Allah madaukakin sarki ya karba yace haka nan kuma duk wani aiki da aka yi shi lokacin gafalar mutane za a samu yafi sauki yafi wahala akan zakata yace yana daga cikin sababba da suka sanya aka fifita ayyukan da wasu mutane ɗan kaɗan ne suke galibin mutane suka rafkana a barin su yace domin duk aikin da mutum duk aikin da masu yin sa suka yi karanci zaka samu yafi yi wa mutane wahala amma duk aikin da zaka samu wannan yana yi wancan yana yi kusan duk gari ana yi zaka ga mutane ba su cika shan wahala ba a ciki yace shi yasa idan gabala ta yi yawa sai ka ga aiki wato ya tsananta akan waɗanda suke barkakku sai bada misali an samu cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsayuwa da dogewa wajen bautar Allah madaukakin sarki fil harji a zamanin fitintunu da tsananin kisa kamar irin wannan da muke ciki yace ladan wannan ka hijratin ilayya kamar hijira ce zuwa gare ni malamai suka ce abin da yasa wannan aiki ko wannan ibada a irin wannan zamani ta samu lada da falala ta musamman ce domin mutane a lokacin fitintunu da masibu da kashe-kashe sun fi ba da himma wajen neman labarai da tattaro labarai da neman me ya faru suwa aka kashe yau me ya faru a can yace mutane sun fi bibiyan irin wannan sama da zama su bautawa Allah madaukakin sarki da karatun alqur'ani da zikiri da ambaton Allah madaukakin sarki shi yasa musulunci aka jinjina wa mutumin da ya tsayi wajen bautar Allah madaukakin sarki a irin wannan lokaci na fitina haka shi yasa wancan hadisi da aka rawaito daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ladan mutumin da yayi wani zikiri na musamman la ilaha illallah zuwa karshen sa ina dan tsayi lokacin da ya shiga kasuwa aka ce domin kasuwa waje ne na gafala amma wannan bawan Allah ya tuna Allah madaukakin sarki ya tuna wannan zikiri shi yasa Allah madaukakin sarki ya bashi wannan lada wanda yake na musamman yana daga cikin abinda ya kamata mu sani dangane da wannan wata na Sha'ban cewa a cikin sa ne fa duk mutumin da bai rama azumi da ake bin sa ba na waccan shekara to a wannan ba a so wani ramadana ya zo ya taradda musulmi a wato ba tare da ya rama azumin sa ba kuma daga cikin abinda malamai suka faɗa dangane da yawaita azumi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a wannan watan suka ce wani lokaci an fahimta kamar yana rama wasu azumuka ne da suke kanshi ba azumi na farilla ba a azumi na nafila wani zai ce ta ya za a rama azumi na nafila suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kama wani aiki na ibada baya bari sallallahu walha in ya kama haka zai ta yi zuwa karshen rayuwa zikiri dan batan Allah madaukakin sarki sanyawa kanshi wani wuridi in ya kama baya bari har zuwa karshen rayuwa to idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya sai ya kirge waɗannan kwanakin da bai yi azumi ba ko lokacin da ya zauna bai yi wannan wuridin ba sai ya rama a wasu lokuta bai zama wajibi ba amma mutanen kware sukan kallafa wa kansu sukan dora wa kansu sukan wajibta wa kansu wannan suka ce domin rai idan mutun ya sake mata ragama idan mutun ya sake warai ragama wato zai iya jin shi zuwa ga wani waje haka zuciya to shi yasa suke kallafa wa kansu domin su ladabtar da zuciyar su ladabtar da kawunan su cewa eh wannan aikin fa dole sai an yi har zuciyar mutun ta saba har ya zama to ya bi dangan jikin sa shi yasa su suka rama irin waɗannan ayyuka kuma kun sani cikin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi idan bai yi sallah ta dare ba yakan rama wannan wuridin a cikin yini yakan karanta wannan hizbin a cikin yini kuma an samu ya inganta daga gare shi cewar duk wanda yayi bacci a barin wuridin sa ko kuma ya manta idan yazo ya karanta tsakanin asuba da sallah ta azhar Allah madaukakin sarki zai rubuta mai kamar ya azumci wannan yini kamar yayi wannan qiyamul layl saboda haka bayin Allah dole mu fadaka akan cewa duk wanda ake bin shi bashin azumi ko iyalai ko su da ake tare da su a umarce su su rama shi a cikin wannan wata domin baya halatta mutun ya bar rama azumin da ake bin sa har wani azumi ya zo ya tarar da shi in ba da wani uzuri ba da ya kasance bai dauke ba tsakanin wancan watan Ramadan da wanda zai zo a gaba kuma duk wanda ya samu daman rama azumi na watan Ramadan yake ya rama waɗannan watanni suka wuce gabaki ɗaya aka zo Sha'ban ya kama ɗaya ga wata kamar yadda muke yau aka zo 29 ko 30 ga wata bai yi ba babu wani uzuri wasu daga cikin malamai cikin su akwai Imam Malik akwai Imam Shafi'i akwai Imam Ahmad da wasu suna cewa wajibin sa ne rama wannan azumin bayan watan Ramadan sannan ya ciyar da miskini domin ya zamanto kafara a gare shi saboda wannan laifi da yi wa Allah madaukakin sarki wannan fatawa ce taso wasu suna ganin ya rama azumin shine abin da ya wajaba gare shi amma kamar yadda na faɗa su mutanen kirki haka suke tarbiyyantar zakatansu tunda an ce mutum yayi ya ki yayi to akwai harajin da zai biyo akwai wani abu da zai biyo wanda yake na ladabtarwa Allah madaukakin sarki da tattaba bayan Allah mu yi amfani da irin waɗannan zamaninnuka masu kwalala wajen yawaita bautar Allah madaukakin sarki tunda mutum ba zai yi a kowane lokaci ba amma bai kamata a ce irin waɗannan zamaninnuka masu daraja suna zuwa su wuce a zo ranar Arafa mutum yake yin azumi a zo ranar azumi da ake a watan wata na daya ta su'a da ashira mutum yake a zo azumin kaza mutum yake zo goma farko na watan dhulhijja mutum ya zama kamar ba da shi ake yi ba babu ruwan mutum dole sai dai idan an ci mai watan ramadana ya shigo ko wani abu da yake na wajibi lalle mu yi amfani da irin waɗannan damammaki wajen yawaita bautar Allah madaukakin sarki kuma ƙara kusantar Allah subhanahu wataala abubuwan da suke dauke hankulanmu ba ma tsayuwan bautawa Allah madaukakin sarki akai duka a cikin bautar da Allah madaukakin sarki zamu iya samu an fahimta sai da tauhidi tsayuwa wajen bautar Allah madaukakin sarki shine fa abin da yake kawo duk abin da muke nema har wannan kudin da muka makance wajen nema subhanahu wataala ya mada lokaci babu shi amma aya a cikin suratul maidati Allah madaukakin sarki ya ambata dangane da mutanen banu isra'il ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت اكمام من تحت ارجلهم ام فدا دنگره ده الامومي gabaki dai kuma cikin al-araf ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله سبحانه وتعالى أبين ديكي سو مشغلت لبوتا سيكما سيئ نوتي من اللوين ودن شان أبابين شيئ سادة الله من أفكين سركي يتي باي سبوتا تاميس شغلت دحاكا سيئ يتي ما أريد منهم من رزق أكا حديث كان بوتا الله من أفكين سركي دا أزكي إنا أزكي نيكي هنكو بن الله سبحانه وتعالى يتي توقو تيد بوتا زاكو غا أبين لزن يموكو الله من أفكين سركي ربهم تبتنتنو ودن دسك بينا wanda suka boya Allah dauka addinin musulunci da musulmai a fuskantar da kafirci da kafirai wanda su idan mu cikin wannan kasa mu shiru ne Allah shirye da su ba mu shiru bane Allah madaukakin sarki shiga tsakanin mu da su wanda yake nufin wannan kasa da al'ummata da sharri kowane ne shi Allah madaukakin sarki ya shiga tsakanin mu da shi mu shiru ne Allah subhanahu wataala shirye da shi ba mu shiru bane Allah madaukakin sarki yana mana ikonsa da kudura da kansa subhanahu wa ta'ala rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta